إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها masu albarka barkamu da saki saduwa wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 26 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin wato 16 ko ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na gidan sarkin Buhari da ke nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Muna gabatar da daura ga 'yan uwa ɗaliban ilimi akan wasu matsaloli wato na ilimi da suka shafi mus'alahul hadith da kuma aqida. Wannan ne? Awo kawai wannan, ka fara da ka. Aiki ne. Kai inja. Kone yake yana yi na'am a wannan karan zamu yi darasi daga wannan littafi mai albarka at-tadhkira fi ulumi al-hadith tasniful imam al-hafiz Umar ibn Ali ibn an-Nahwi al-ma'ruf ibn al-mulaqqin al-mutawaffa 40 ba'd al-mi'ati ath-thamina lil-hijra rahimahullah. Wannan littafi wato kamar yadda ya kira sunan shi at-tabkira kama a ce wani memo wani dan tintintini akan abin da ya shafi wasu mabade wasu ka'idoji na farko na matakin farko na ilimin mustalahul hadith wallafa wani mashahurin malami ne da ake kira da suna al-imamu Sirajuddin ibn al-Mulaqqin al-Hafiz al-Imam Umar ibn Ali ibn an-Nahwi wanda aka fi sani da suna ibn al-Mulaqqin. Wannan littafi muna rike da tahqiqin babban malami Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Athari Allah ubangiji ya gafarta masa, wanda kamar yadda ya faɗa a muqaddimar littafin wannan shine wato karo na farko da aka buga littafin a keɓance. Da an buga shi tare da wasu majmu'at amma shi ya samu halin buga shi a keɓance. Kar na manta littafin na da wani sharhi mashahuri na al-Imam as-Sakhawi mai suna at-Tawdih al-Abhar li tadhkirat ibn al-Mulaqqin fi ilm al-Athar. Ana buga shi haka ɗan juz'i ƙarami kamar girman bulugul maram, babu laifi ƴan uwa su same shi zai musu amfani ƙwarai da gaske. To za mu yi muƙaddima kamar yadda muka yi a wancan da safe ɗan gajeruwa farko akan wato shi ibn al-Mulaqqin da muqaddima kuma ta biyu gajeruwa akan ilimin hadisi. Muqaddima ta farko gashi nan mallam ya rubuta mana yace mujazu tarjamatul musannif taƙaitaccen tarihin marubucin huwa Umar ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Misri al-Shafi'i al-mashhur ibn al-Mulaqqin. Sunan shi kenan mallam Umar dan Ali Ali dan Ahmad dan Muhammad dan Abdullah ne ibn tafarkin Shafi'iyya kuma mutumin ƙasar Misra. Asalin iyayen shi mutanen Andalus ne, suka tashi suka bo Maghrib, daga Maghrib suka dawo ƙasar Misra. Ana ce mashi Ibn al-Mulaqqin inda shi baya son wannan sunan saboda ba sunan mahaifinsa bane. Shi in zai rubuta da kanshi yakan ce wa kanshi Ibn an-Nahwi saboda baban shi malamin Nahwi, baban shi ya rasu ya bar mashi dukiya mai tarin yawa tun yana ƙarami ɗan shekara ɗaya, kuma sai mahaifiyarshi ta auri wani abokin babansa shine Ibn shine al-Mulaqqin din. Shi al-Mulaqqin wato sunan shi Isa al-Maghribi malami ne. Abin da ake nufi da al-Mulaqqin shine malamin makarantar allo wanda ke koya ma yara ta da baki, shi ake nufi da al-Mulaqqin. Da aikin da wannan mijin mahaifiyar shi yake yi kenan, ko mutum ne wanda ya rike amana kwarai da gaske, ba a taɓa samun shi da kuskure wajen cin kuɗin wannan maraya ko mummunan mu'amala da shi ba. Amma dai shi duk da haka ya fi son a kira shi da suna Ibn an-Nahwi. wannan malami da ya aure uwar wannan bawan Allah ya kasance malamin makaranta a Luni a wani masallacin Juma'a da yake ci mishi Al-Jami'u Tuluni wanda wato Ahmad ibn Tulun wani ɗaya daga cikin manyan sarakuna ya gina to an haifi Ibn al-Mulaqqin a Al-Qahira wato a ƙasar Misra malam yace wulid fil Qahira fi thani wal 20 min shahr Rabi' al-Awwal sanata 23 wa 700 shekara ta 723 aka haife shi bayan hijira a ƙasar Misra a ranar 22 ga watan Rabi'ul Awwal na sha'ana sha'atan ilmiya ya taso tasowa ta koyin ilimi fa hafiza kitaballahi subhana da wuri haddace alqur'ani bil idafati ila adadin min al-mutun al-fiqhiyya kuma ya haddace mutun da yawa na fiqh wal hadithiyya wal majmu'a fi ka'umdat al-ahkami wal minhaj wannan dai ya haddace su kuma ya musu sharhi mabambanta bada abi sama'il hadith mundu sigrihi hatta qala samitu alf juz'in hadithiyya ya fara koyan hadisi tun yana dan kankanin sa har ma yana cewa na saurari juz'i ya kai guda dubu na hadisi wa qadar hala rahimahullah talaban lil hadith ila iddati bilad minha dimashq wal haraman wal ubayt al maqdis wa ghayraha ya yiya wace wace ya bar kasar al kahira zuwa kasar dimashq zuwa makka da madina zuwa baitul maqdis da wasu wurare dan neman ilimin hadisi shiyukhuhu kathirun yana da malamai da yawa ashharuhum mafi shaharar malaman shi daga ciki akwai al-hafiz al-ala'i shine salahuddin al-ala'i wanda ya rasu a shekara ta 761 yana daga cikin malaman shi na farko uku wal imamu al-ansawi al-isnawi afwan al-isnawi wa taqiyuddin as-subki da abdul kafi ibnu ali as-subki subki babba kenan wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 756 wa ibn jama'a da kuma abdul aziz ibnu muhammad ibnu jama'a ya rasu kuma shekara ta 767 baya ga su kuma malam yace okay ya faɗi ya malaman da yake so ya faɗa to balikin mu ƙara da wasu su akwai ibnu hisham babban malamin nan na nahwu malamin sa ne shi ma ya koyi ilmin nahwu a gunsa ibnu hisham ya rasu kafa 761 bayan nan akwai sharhuddin al-munawi shi ma malamin sa ne akwai al-qastalani qastalani mai sharhin bukhari kafin ibnu hajar wanda shi kuma ya rasu kafa 776 akwai kuma al-hafiz mughultai al-hafiz mughultai malamin sa ne shi ya rasu kafa 762 akwai kuma ibnu sayyidin nasir ya'muri babban malamin nan na sira ya rasu kafa 734 akwai wasu da yawa irin su mizzi abul hajjaj al-mizzi wanda ya rasu a shekara 742 suna nan da yawa malaman shi ne da yawa baliti a basu haka akwai kuma ɗaliban sa malam yace talamizatuhu talamiduhu aidan kusur ɗaliban shi ma suna da yawa ashharuhum mafi shahara akwai al-hafidhu as-sibt ibn al-ajam sibt ibn al-ajam wani malami ne karinin sa ibn hajar ya rashe ka ta 841 malamin tarihi ne yana da littafi na tarihi da kuma waliyuddin al-iraqi shine abu zur'a dan gidan iraqi babba Abu Zurat al-Iraqi ya rasu ta 826 akwai al-Maqrizi Ahmad ibn Ali al-Maqrizi mai littafin binnan dinnan tauhidin me sunan shi ma me zaman tauhidi na Maqrizi tajrid tauhid wanda shi kuma ya rasu ta 845 akwai Ibn Hajar da Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mai bulughul maram wanda ya rasu ta 852 wadannan daliban shi ne wa ghayruhum da wasunsu ibnu hajar ya mai tarjuma a cikin tafin shi mai suna imba'ul ghumar haka kuma shi kanshi as-sakhawi a cikin ad-da'ul lami ya masa tarjuma musannafatuhu kathira zadat al-sab'ina wannan malami na da tafai masu tarin yawa sun wuce 70 malam bai ambaci ko ɗaya anan ba kawai abin da ya faɗa kenan amma babu laifi a ambaci da tafansa a kullum zafin da ya dinga musu sharhi fiye da ɗaya irin waɗancan da ya koya tun yana yaro so umda da simin hajj ya musu sharhi ya musu takhriji kala daban-daban akwai kuma takhrijin shi mashuhuri na takhriju ahadith ar-rafi'i wanda akan shi ne ibn hajar suka jingina suka yi nasu talkhisul hadir da makamantansu akwai kuma littafin shi mafi shahara kuma mafi wahalar samuwa shine at-tawdih li sharhi al-jami' as-sahih sharhin sayyid al-bukhari wanda ana buga shi a cikin mujalladi 36 har da ta yi rasa shi. Abin da yasa na ce yana da wahalar samuwa saboda tsada. Kawai shekara 4 da suka wuce ko shekara 3 muka yi niyyar siyan shi, aka ce tun a lokacin aka ce rabin miliyan 520,000. Da kuɗin ma da kuɗi ma muna so mu siya din ma babu. Wanda wannan tafin an ce a jikin shi Ibn Hajar suka koyi karatun Bukhari. Da haka zaga Ibn Hajar na yau ɗaukowa daga yace in ka ji yace qala shaykhuna Sirajuddin ko qala Ibn al-Mulaqqin, to daga cikin tafin yake ɗaukowa akwai sharhin Umda mutul ahkam wannan a cikin mujalladai barkatai wajen mujallaji hudu ai karamar inda da kake rena wadannan. Akwai kuma wani babban littafin shi a masalan hadisi shine al-Muqni, ba irin wannan dan kankani ba. Akwai al-Udda fi ma'rifati rijalil umda, yes. Akwai littafin da ya ikhtisari na dalailun nubuwa na al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Baihaqi da suna nan dai da yawa daban-daban. Wa qad imtahina rahimahullahu بسبب دس بعد حاسديه من المنتسبين للعلم إلى السلطان ورقة مزورة موهما أنها من المصنف رحمه الله. الإمام السخاوي كون لبارة أتكى الضوء الله شو وانا مباوع الله يفسك أن تجرى بارة بس جرى باو كويتشي أوكي وانا سركي عليك تمشي الظاهر برقوق سركين نا دولة أينهم مماليك وانا سركي ya nufin ya bashi mukamin alƙalanci, an yi rashaha shi, an yi nominating ɗin shi ko abin nan mukami na judge. Sai wasu cikin malamai fa ba wai jahilai ba sai suka shirya wani makirci, sai aka rubuta wata takarda wanda ke nuna cewa ya ba wani ɗan fada wani cikin kabal ya bashi cin hancin dirhami 300,000 saboda a mishi wannan mukamin. Kuma aka ɗauki takarda aka kai wa sarki a gaban shi. Sarki buɗe takarda ya karanta ya ce wannan rubutun hannun waye, ya ce ba rubutuna ba ne, ka san kuma ya kuma, ya ce ban sani ba. Sarkin ya zazzage shi ta mai mutunci a wajen, aka kama shi aka je a kulle shi. Sai dai wasu makonni a kulle, sannan ne daga baya su Sirajuddin al-Bulqini suka je gun sarkin suka roƙi alfarma, aka yafe mai aka sake shi ba tare da laifin shi. Aka ce a aidin da aka yi saboda ya san ka a gane ne ya sa wani ya rubuta. Wannan ita ce jarabawa ta farko da ta faru da shi, akwai kuma wata jarabawa da ta faru da shi wadda ce sanadiyar mutuwar shi, yadda malam bai ambace ta ba. Ana yadda abin ya faru kuwa, kuɗi da muka ce an ban mishi gado, Ibn Hajar ya ambata a cikin Imba'ul Ghumar cewa gadon da aka ban mishi ya taimake shi wajen tara littafai wanda ba su taɓa ganin malami a zamaninsu mai littafai irin nashi. To wannan tara littafan da yake da su kawai sai aka yi gobara, gobara ta cinye labararin nan gabaki ɗaya. Kawai sai hankalin shi ya gushe, sai kawai ya kasa ihtimali, ya fara kawai ya zama kamar wani sahuhu haka, ya dinga surutu yana magana ba kai ba gindi. Ƙarshe dole wani ɗansa ya nemi shawarar wasu cikin abokai, ‘yan uwa, ɗalibai da malamai, aka kama shi aka kulle shi kamar an sa mutum a turu, saboda babu daɗi yana malami a ga yana yawo yana surutu yana guje-guje yana abu na kamar taɓaɓe. To ya zauna a cikin wannan turin da ‘ya’yan shi suka mai a gida kusan watanni 3, sannan Allah ya mai rasuwa. Ba shakka ya fuskanci jarabawa, ya kasa ihtimali. Hasali ma wasu littafan da ya rubuta a nan suka ɓata wanda ba a gansu ba a cikin 70 da ake faɗa. Allah ya gafarta mishi. Labarin nashi akwai faiban tsoro. Allah ya gafarta mu. Wannan labarari kamar yadda Ibn Hajar yake cewa تأسف عليها حتى ذهل وتغير عقله يا جبك ان تكن كوني ولا برارن نا هر hankalin shi ya gushe. Kuma ina cika da wata babban waya irin mai giga na wadannan ko ai irin yanda mu akalliyar mu take yanzu a ce komai naka na ciki ya kake ji ko da ruwa kawai ta fada ko kuma ka nemi ta baganta wannan da zaka ji kana neman ka fita a haicinka ko. To kaga wannan mafi karancin misali, it's unimaginable gaskiya. Abu Allah ya kyauta. To da aka yi rasu a daren juma'a 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 804 shine rasu, shekara ta 804. Allah ya gafarta mishi, Allah ya masa rahama. Ibn Hajar a cikin Imba'ul Ghumar yana bayani akan sa yake cewa kana hasana surati ya kasance kyakkyawan mutum ne madidal qama wanda yake da kyakkyawan jiki tsayayye yuhibbul mizah wal mudaaba yana da yawan raha da ba'a ma'a mulazamatul ishghal aw al ishtighal amma kuma da haka yana nacewa wajen kulawa da ilimi wal kitaba yace hasanal muhadara jamilal akhlaqi kathiral insafi haka ibn hadar ya saba da shi yana da dadin zance kuma yana da kyawawan dabi'u sannan yana da adalci a wurin magana Allah ya gafarta mu farko yayi karatu a mazhabin malikiya daga baya kuma ya kware sosai a mazhabin shafi'iyya a aka dinga danganta shi ga ainihin shafi'iyyanci din Allah ya sa mu dace wannan muqaddima ta farko kenan dangane da abin da ya shafi wane ne wannan malami a takeice kware da gaske wanda ke son ganin karin bayani sai ya koma ko dai Imba'ul Ghumar na Ibn Hajar ko Ad-Dawu'ul Lami' na As-Sakhawi sai muqaddima ta taitacciya game da ilimin hadisi ilimin hadisi na sanin wato sirrorinsa da sanin yadda malaman hadisi suke gudanar da al'amuransu abu ne da ya karanci kwarai da gaske a wannan zamana na baya-bayan ba wai tun yanzu ba saboda wahalarsa da kuma karancin samuwar waɗanda suka goge da shi da kuma cewa ko mutum ya iya jura wahalar kuma wani abu ne can daban da wahalar kayan aiki sai zama ilimin hadisi bai da farin jini a gun mutane sosai shi yasa ake takaituwa da ɗan irin waɗannan muqaddimat din wanda ba za su taɓa mai da mutum malamin hadisi amma dai za su baka dama ya zama kana fahimtar wani abu cikin yaren malaman hadisi idan suna yi wato kamar mutum ne zai je ganin likita ko zai je clinic to yana buƙatar ya zama akwai wani medium na communication na fahimtar juna tsakanin shi da likita ya zama yaren da likita zai tambaye shi su zai iya bada amsa kagan ba haka ba sai ya buƙaci kafin tafi wannan bai wuce kamar haka ba kamar wata ƴar wato wani dan mufakkira wani dan nemo wanda zai baka dama ka iya fahimta idan malaman hadisi sun ce kaza me suke nufi sun ce kaza me suke nufi malaman hadisi sun dade suna rubuce-rubuce akan wato fannin su na ilimin hadisi dan su gaya wa mutane ga yadda suke abubuwansu akwai litafai gibda-gibda akwai matsakaita akwai ƴan ƙanana akwai zube akwai waƙi akwai waƙen mai tsayi akwai masu ƙaranci duka dai akwai su kala daban-daban wannan littafi yana da sauƙin mu'amala saboda harshen shi ne sauƙi sannan kuma malamin ƙwararre ne wanda zai baka abin cikin sauƙi ka fahimta akwai litafin sun tafi waɗanda ba wannan ba a wannan zamanin da shi ya rayu wato tsakanin tun daga tsakanin ƙarni na 7 har zuwa ƙarni na 10 na hijira wanda aka fi sani da suna asarul mamalik ko asarul atrak zamani ne da yake zankama da malamai tun daga kan ɗabakar su Ibnu Salah da malaman da suka biyo bayan su irin su Nawawi da irin su Ibnu Sa'id an-Nasi da aka ambata har zuwa ɗabakar su Ibnu Taymiyyah su Ibnu Qayyim al-Jawziyya har zuwa kan ɗabakar wato irin su Maqadisa din nan har zuwa ɗabakar su Ibnu Hajar da malaman su waɗannan kenan su Bulkini su Ibnu al-Mulakkin su Iraqi har zuwa kan ɗabakar ɗaliban su Ibnu Hajar su ne irin su Sakhawi su ainihin wato na bayan su irin su Suyuti har zuwa nan kurkusa kamar irin su Abdurrahman al-Muallimi da irin su Ash-Sheikh al-Albani da irin su Mubarak Fori da irin wato waɗancan mutanen India kamar su Mubarak Fori din da mutanen Maghrib ma irin Gumarawan za ka ga a wannan shekarun an samu malaman hadisi kusan wani na faduwa wani na tashi wani na faduwa wani na tashi amma daga baya sai ilimin hadisi sai ya dauke duk ba a jin labarin shi sai mutane suka wayi gari kawai suna dogaro ne ma da littafan da kwata-kwata ba abin dogaro bane a ainihin wato harkar hadisi irin su Lubabul Hadith da ire-iren su aka yi watsi da asalin waɗancan littafai na hadisi sanannu sai Allah ya zo ya raya al'amarin daga baya a zamanance musamman a tsari irin na bincike na jami'o'i da manyan cibiyoyin ilimi waɗanda aka samu wasu malamai suka raya karantarwa ta hadisi a wannan irin su Allama Ahmad Shakir irin su Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu irin su Abdurrahman al-Muallimi da muka ambata da wasu ire-irensu za ka kusan yanzu duk duniyar ilimi ta dogara ne da ayyuka da tahqiqat da ababan da wadannan suka fitar da ababan da suka karanta kuma hatta yanzu wanda littafin da muke karantawa zaka ga dalibin Ash-Shaykh Al-Albani shine ya tahqiqin sa da tahqiqin sa wato Ali Hassan Al-Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi Allah ya gafarta masa dan haka jama'a ilimin hadisi wani ilimi ne mai matakar fadi wanda baharun ne la sahilal sai da mutum kawai yayi abin da zai iya ya wuce ya bari saboda yawan rubuce-rubuce da yawan ainihin ayyukan da aka masa kuma shi mustalah ma wato kawai abin da yake koyarwa shine ya koya maka yaya malaman hadisi suke harkokin su kaman bawwaba kaman gate ne da ya shigar da kai cikin wato farfajiyar ilimin hadisi sai Allah maka ce maka nan kaga kaza ne nan kaza ne nan kaza ne ba tare da an shiga da kai ko ina kaga ne ba sauran kuma ya rage naka kasin da zaka yi inda ga sai kake yi ka nemi wasu waɗannan makullan su bude maka daki daki ka gani dan haka kar mutun ya dauka wai daga an yi wannan to kawai shikenan shi ma ya zama dan harkar hadisi a wannan kawai zai taimaka maka ne akalla kai ya recognizing din abin da ke cikin ilimin hadisi na kwarewa kuma kasancewa malaman ba da wasa suke wannan kawai iyakacin shi dan wannan littafin kusan da shi da bai kuniya matsayin sa ta fuskar kasancewa su littafai na farko ko na farkon farko wadanda zaka iya koya ka koyi ilimi ko ka san wasu lafuzza na ilimi daga cikin su malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah Allahu ahmadu ala ni'maihi wa ashkuruhu ala ala'ihi wa usalli ala ashrati al-khalqi muhammadin wa alihi wa usallim yace Allah nake godiya wa akan ni'imomin Allah ina gode masa nayi wa Allah godiya akan ni'imomin sa ina salati da sallama ga mafi daraja cikin halittun Allah da mutanen gidansa wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wa ba'd mala yace bayan haka fa hadhihi tadhkiratun fi ulumil hadith yatanabbahu biha al-mubtadi wa yatabassaru biha al-muntahi iktabattuha min al-muqni' ta'alifi yace wannan wani dan cincintini ne akan ilimin hadisi wanda mai karatu a matakin farko zai fadaku ya san cewa akwai aiki a gaba wanda kuma ya kai matuƙa ilimi shi ma zai karu da ita yace na tsuntsunto waɗannan maganganu ne daga littafi na al-muqni da muka ambata littafin shi babba ta'alifi wanda ni na rubuta shi littafin yana nan an buga shi daga baya akwai wani mutum mai suna Huwaid A'zam Abdul Azim mutumin ƙasar Pakistan shi ya taɓa yin aiki a kansa a jami'a ta Ummul Qura a matsayin thesis ɗinsa ya yi tahqiqin sa a matsayin thesis ɗinsa na masters a jami'a ta Ummul Qura da ke ƙasar Makka an buga shi daga baya yace wa ilallahi arghabu fin naf'i biha Allah nake kwaɗayi a wurinsa ya sa a ci moriyan wannan littafi innahu biyadihi domin wato amfanin yana hannun Allah ne ba wanda ya sai saka mori wani abu sai Allah wal qadiru alaihi kuma Allah shike da kaddara shike da iyawa akai aqsamul hadisi thalatha shi ana raba hadisi gida uku ta fuskar karba ko rashin karbarsa za a karba ayi aiki da shi ko ku za a tunkuɗe a kiyin aiki da shi to kala uku sahihun wa hasanun wa da'if shi akwai sahih akwai hasan akwai da'if fa sahihu da aka ce hadisi kaza sahihi ne dan malamai ne suke fada abinda suke nufi ma salima min al-ta'ani fi isnadihi wa matnihi shine hadisin da ya tsira ba ya suka isnadin sa ko matanin sa to wannan tarifin zaka ga ya gane hadda hasan din shi hadisi hasan shi ma ya tsira ba ya suka isnadin sa ko matanin sa ina fata mun gane amma abin da yake nufi a nan wato tsira ta can sama wanda babu wata matsala ko wani iskali game da shi isnadin sa lahiya nau haka matanin sa wato za a bincika isnadin mutum bayan mutum tun daga inda Imamul Bukhari yake cewa haddathana Abu Yamani قال اخبرنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن ابي ثور عن عبد الله ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترجمه شيء اشكي سوى البخاري هنا كاوتو هو يجي حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال اخبرنا مالك النافع عن ابن عمر da ire iren su in tarajim da ya saba kawowa yanzu wannan tarjuma idan ya kawo ta sai an bincike kowanne daya shi bukhari da yake fadan wannan magana a tabbatar da amintacce ne shi a gun malamai mutumin kirki ne mai ilimi ya sa abin da yake da yake kuma ya gamu da malamin da yace ya gaya mushi Abdullahi ibn Yusuf Abdullahi ibn Maslama ko Isma'il ibn Uqt Malik ko wane ne ko Abul Yamani duk ya irsu na da yake na biyu sannan shi ma wancan da yace Maliku ya gaya mushi ya gamu da Maliku shi sun hadu da Bukhari malaminsa Bukhari ya gamu da malaminsa malamin Bukhari ya gamu da malamin malamin Bukhari haka haka an tabbatar kowa ya sadu da dayan kowa ya sadu da dayan har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace annabi ya gaya masa a tabbata shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu wannan an samu abin da ake cewa ittisalus sanad an samu sharadi guda ɗaya kenan sai a ƙara dubawa kuma a ga su waɗannan mazajin su ko mutanen kirki ne gabaki ɗayan su eh mutanen kirki ne wanda ake karban karatu a gunsu an san su da ilimi ba an samu abin da ake cewa ainihin wato dabqur ruwat kenan an same su mutanen kirki sai a saki duba matanin ya zo da abu sananne wanda aka saba ji a wannan makaranta babu shududi ya zama a rufe a saki sai an duba abubuwa da yawa kamar matakai biyar babu shududi babu illa babu wahami babu kaza sannan ya cika wannan sharɗin fa sannan malamin su kira shi da suna hadisi sahihi idan a ilmanci ake fada ba da ka ake fadi ba to ومنهم متفق عليه وهو ما اوضعه الشيخان في صحيحين a cikin hadisi sahihi akwai hadisi sahihai masu martaba daban-daban akwai martabar hadisai wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito a cikin littafan su mafiya inganci sai Bukhari sai Muslim to wannan shine a'ala maratibus sahih sai kuma wanda za a samu Bukhari kadai ya ruwaito sai wanda za a samu Muslim kadai ya ruwaito sai kuma wanda zama sharadin su biyun sai kuma sharadin Bukhari sai sharadin Muslim kamar da yake cewa fa mali awwalin fa thanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihim akwai da zama wato sharadin na farkon su sharadin na biyun ko kuma sharadin wanda yake wani wanda ba su ba kamar ibnu hibana ko hakim ko ibnu khuzaima wato shi imamul bukhari da muslim Allah ya ba su wani gamda katar shine su sun dace abin auren abin da suka yi niyya na kawo hadisai ingantattu wanda dai kokarin cin gyaran su zaka ga sun fishi nasara sun fishi gaskiya a fiye da kashi 97 cikin 100 dan abin da aka same su wani human error wanda bai kai ya kawo ba idan ka sai da malakan su sun zama akan gaba wajen aminci a gun al'ummar musulmi akwai ijma'i tsakanin musulmai dukkanin zamanin akan nagarta da ingancin wannan tafai bayan alqur'ani a littafin Allah madaukakin sarki to baya ga su kuma akwai wasu malamai da suka kira tafin su da suna sahihu inda ba su kai su dacewa ba akwai ibnu khuzaima akwai ibnu hibbana akwai al-hakim akwai abu awana akwai biya'u al-mukhtara littafin sa duk waɗannan su ma sun ce nasu sahihai ne amma ba su kai dacewar waɗancan ba dan haka shine ake jera su waɗannan matakai guda bakwai mutafaq alaihi shaykhani ma tafarrada bi bukhari ma tafarrada bi muslim muslim ma kana ala shartil shaykhaini ma kana ala shartil bukhari ma kana ala shartil muslim ma kana ala sharti ahadin ghairihima za mu saurara anan saboda mu jiya kasab insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi